Masu ruwa da tsaki a kan sha'anin man fetur a Najeriya na ci gaba da yin tsokaci a kan turka-turkar da ke tsakanin gwamnatin Najeriya da kuma ƙungiyar ƙwadagon ƙasar game da cire tallafin man fetur. Tun bayan da shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu dai ya ayyana janye tallafin ne, ƙungiyar ƙwadagon ta nuna rashin amincewa da matakin gwamnatin Najeriya har ma ta yi barazanar tsunduma yajin aiki. Comrade Faruku Kawo shine shugaban kungiyar direbobin motocin da kwan man fetur a jihar Niger dake arewa maso tsakiyar Najeriya ya ce gaskiyar magana akwai bukatar kungiyar kwadagon Najeriya ta zauna da gwamnati ta kulla yarjejeniya mai karfi akan kudaden tallafin bisa la'akari da yadda hatta manyan hanyoyin Najeriya sun fita hayyacin su.
Mu yanzu shawaran da ke ba su kungiyar kwadago su zauna da gwamnatin Najeriya su ba ta shawarwari. Na ɗaya dai muna fama da matsaloli abinda ya shafi magana hanya. Yau in ka duba hanyoyin mu na Najeriya especially mu na Niger State kan ma ba cikin Najeriya muke ba gaba daya. In ka fito Lagos da ka zo makwa dole kai tsaye, in bodi gare ka, in tanki gare ka, dole kai tsaye kai tunani wai ina ma zan fara, ta ina zan fara, ina zan bi. Haji Mustafa yau in ka dauko da ka kawo bidda kace kana bukatan mina, duk inda zaka fito ma mina cikin masifa. Daga bakin wannan watan da ya kare zuwa yau mun rasa mota akalla ta kai kusan mota 10 wacce ta fadi ta kone gaba daya. Akwai sanda mota 3 suka fadi gaba daya barikin bidda har suka kona soja ya mutu kuma. To kaga inda za yi amfani da wannan subsidy din a gyara hanyoyi, a gyara matatun mai, a gyara ma 'yan Najeriya abinda suke bukata, to me laifin wannan?
Shi kuwa shugaban kungiyar dillalan man fetur a jihar Niger Alhaji Adamu Ahmed Erana ya ce duk da yake suna bin gwamnatin Najeriya bashin kuɗi har na sama da naira biliyan 40 amma ba su da wata matsala game da lambarin cire tallafin, domin kuwa suna cike da fatar samun sauki nan gaba.
A maganan bashi fa muna bin bashi har gobe, wallahi akalla ana bin gwamnatin fiye da biliyan 40
gaba ɗaya Najeriya kenan ku dillalan.
Eh gaba ɗaya. Amma ko bai hana a cire subsidy dama me yayi bashin da muke bi ba na kayayyakin da muke kawa subsidy ko kuma abinda gwamnati ta yi subsidizing cewa in ka zo da shi za a biya ka transport ban. To yanzu transport din ya haɗu da wanga subsidy gaba ɗaya da aka cire, ka je ka so ne ka cire kuɗin manka, ka cire kuɗin motanka, sannan ɗan abinda ka samu ka riƙe ka ci abinci.
A halin yanzu dai 'yan Najeriya na ci gaba da fama da tashin farashin kuɗin sufuri da a wasu wurare ma ya lunka har sau biyu. Mustapha Nasiru Batsari, muryar Amurka daga Mina a Najeriya.